بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايعك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم وما سوى البركة بركة مدهدوا وانا نجمتشي نرانا جمعا وانا شيني قوم شاشدة قوتا ذو القعدة shekara ta 1445 bayan hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam daga garin Makka zuwa Madina wanda kuma shi ya zo daidai da 24 ga watan 5 shekara ta 2024 miladiya mun hadu a wannan masallaci mai albarka na Uthman bin Affan dake bayan tsohon Illan Bank unguwan jihari a nan cikin garin Bauchi domin ci gaba da wannan karatu na littafin Al-Akhdari na babban malami Al-Sheikh Abdulrahman Al-Akhdari wanda wannan shine dai kasance majalisi na uku a jerin karatun da muke mako mako a karatun da ya gabata wancan sati in da ya tunawa mun kwana wato lamba ta biyu ne a shafi na biyar yadda makarantar su'al wa jawab din sa yanzu mu tashi kenan su'al wa jawab na gaba wanda shine daidai inda yake cewa ka ayi shay'in yuslihu bihi fardu ainihi to gabanin mu ce dan takaitaccen fita akan karatun da ya gabata wato dangane da abun da ya shafi shi abun da malamin ya bude littafin nasa da shi farko abun da ya wajaba akan baligi mai hankali shine yace wato gyara imanin sa da kuma sanin abin da zai gyara farillansa na wajibai na dole to dauri akan abin da wato muka karanta satin da ya wuce din shine malam yace ka ayi shay'in yuslihu bihi fardu ainihi tambaya kenan kamar da wani abu ne mutum baligi mai hankali wanda ake ce masa mukallafi kenan yuslihu bihi fardu ainihi zai gyara farillansa na ainihi da su wasu abubuwa ne wanda in mutun ya lizimce su ya san su ya dabbaka su yayi aiki da su za a ce lallai ya kama hanyar yadda zai gyara farillansa na ainihi yadda dai kasance ya ibada lami lafiya tambayan kenan to ga amsa yace jawab amsa game da wannan tambaya abubuwan da mutun zai bi domin ya gyara farillansa na dole ka hakamin salati kamar sanin hukunce hukuncen sallah wa taharati da hukunce hukuncen tsarki wa siyab da hukunce hukuncen azumi waɗannan su ne abubuwan da in mukallafi ya bi su lallai ya san su ya dakkake su ma'ana ya san su farin sani to lallai zai zama ya gyara farillansa na dole kenan saboda yanzu ya san abubuwan da suke wajibai a kayansa kuma ya san yanda ake yin su to game da jerin amsan daga cikin malamai da suka yi sharhi mashi wannan littafi na ahlali akwai wanda ya dan yi masa ta'abbubi abuna ke cewa istibsari ma'ana kaman dan cin gyara hakan nan ko kuma dai wato wani abu wanda da kamata ya ce kaza a maimakon da ya ce kaza inda gyaran yake shine idan ka duba a jerin abubuwa guda uku da ya kawo yace ka kamin salati daya kenan wa taharati biyu wa siyami sai azumi yace to da zai fi kyau a maimakon as-salati a farkon nan ya zama at-taharati shine farko sai ya zama kenan ka hakamin taharati was-salati was-siyami me dalili kasancewar ita at-tahara tsarki kenan ai tana gabanin sallah sai an yi ta kafin ake yin sallah ga tambaya idan mutum zai sallah ai sai yayi alola to shin alolan ne yake riga sallah ko sallan ce take riga alola alola ne yake riga sallah don haka sai an samu tsarki an yi alola kafin a tafi zuwa ga maganar sallah to wannan shine dan gyaran da suke cewa da tsarin zai fi kyau a haka saboda ai yanayin yana nuna haka sai an yi wannan kafin a je wancan to alai halin wannan ba gyara ne na nuna gazawa ko nuna cewa bai iya ba amma dai kun san Adam tare yake bai cika goma ba a lalle yadda suka faɗa din da zai fi kyau a bisa wannan tsarin zai fi to in sai mu dauka tsarin da zai fi kyau din mu dan aje wannan jerin da ya kawo shi ya fara kawo ka kamis salati sannan wat taharati to mu dawo tsari din wanda muke ganin kaman yafi kyau shine at tahara lalle ya zama wajibi dukkan wani musulmi baligi mai hankali ya kasance ya san hukunce hukuncen tsarki ya san wasu abubuwa ne wanda idan suka kama shi suke karya masa alola kuma idan ya tashi zai dawo da tsarkinsa alolan kawai dai sake wajen ya dawo da tsarkin ko kuma akwai bukatar sai ya shiga bayan gida yayi wanka to waɗannan abubuwan wajibi ne duk baligi ya san su kuma ya san wasu abubuwa ne suke jawo su kuma ya ake a magance su tsarkin nan abu ne wanda yake matukar muhimmanci tare da cewa malamai suna cewa tsarki kashi biyu ne akwai wato at-taharatul hissiyya akwai at-taharatul ma'nawiyya akwai tsarki na zahiri wanda za a ga gashi nan ka tsarkaka babu wani abu na najasa fitsari ko na abu a jikinka akwai kuma at-taharatul ma'nawiyya tsarki wanda yake na ma'ana wanda shine ma mafi bukatuwa aka bi san sa fiye da shi na farkon domin tsarki na ma'ana shine samun tsarkin zuciya mutum ya tsarkake zuciyarsa daga dukkan wani abu na shakku ya zama ya gyara imaninsa kamar yadda malamin ya kawo abun a farko mutum ya gyara imaninsa tsakaninsa da ubangiji ya gyara imaninsa tsakaninsa da sauran wanda suke tare da shi ta fuskan abun da ya shafi kyautata musu zato da kuma zama da kowa lafiya ba tare da kulla wani abu na kullaci ko jin haushi ko wani abu makamancin wannan ba irin wannan idan mutum ya zama a bisa wannan tsarin sai ka ji ana cewa wannan yana da tsarkin zuciya ma'ana ya gyara abun da yake ransa bai da wani abu nake ta ko mugunta ko wani abu na bibiyan sawun wani to don haka shi amma malam ya kawo wannan taharar ne da ma'anan farkon ma'ana tsarki da mutum zai kawar daga zai kawar da najasa daga jikinsa ya kasance yazo zai samu daman yin sallah abun da yasa nake ta faɗan wannan saboda suna da alaka ne guda biyu da shi tsarki na ma'ana da wanda yake na zahiri idan ma ba a fara samun na ma'anan ba wanda yake ciki wato na bayanan zai zama aikin banza ne idan muka tafi cikin suratul tauba zamu ga yadda Allah yake ce mana ya ayyuhalladhina amanu innamal mushrikuuna najasun fala yaqrabul masjidal harama ba'da amihim hadha lalle ya wadanda suka yi imani ku sani cewa mushrikai najasa ne da haka ba sa kusantan masallaci bayan wannan shekarar ma'ana Allah ya musu doka duk wani wanda ba musulmi ba kada ya je zo dakin Ka'aba wai da sunan zai wani ibada ko wani dawafi wanda ba na musulunci ba saboda haka a wannan aya Allah ya kira kafir da najasa koda ko za a duba jikin tufafin su ko gangan jikin su aga cewa babu wani abu na fitsari ko ba haya ko wani abu na najasa to amma anan najasan da Allah yake nufi da tun zuciya kenan na shirka da kuma abun da ya shafi bata da kin yadda da Allah da ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam haka idan muka duba cikin hadisi wata rana annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce wani daga cikin sabansa ya dauko masa qur'ani ko ya dauko masa wani abu sai yake cewa ma'azratan mana matarsa ne in dan ya tunawa na Aisha sai yake cewa ai tana cikin rashin wato abun da ya shafi tsarki tana jinin al'ada kenan sai yake ce mata innal mu'mina la yanjus ai mu'mini shi baya zama mai najasa ma'ana tunda dai har ya gyara zuciyarsa to ko daga jikin sa ya zama najasa to da sauki domin babban shine gyaran zuciya yafi gyaran gangan jiki to amma ana so shi musulmi ya hada duka guda biyu din ya zama mutum ya tsarkake zuciyarsa daga dukkan wani abu na riya na shirka na duk wani abun da yake mara kyau sannan kuma a gefe guda ya tsarkake jikinsa ya zama mai tsafta wanda yake cikin tsarki ba tare da wani abu da yasa a tare da shi ba idan mutum ya hada waɗannan abubuwa guda biyu to ya zama cikakken mai tsarki cikakken musulmi nagar wanda Allah yake kauna yake so amma idan mutum yayi ɗaya bai ɗaya ba to lalle ɗayan yakan zama aikin banza musamman ya zama zuciyar bata gyaru ba to duk inda ka zama mai tsarki a gangan jikinka to ba zai maka tasiri ba a gun Allah subhanahu wataala domin shi Allah yana duba zuciya ne inna Allah ta'ala la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum Allah baya dubi zuwa gangan jikinku ya yake ga kaura ne mutum ko siriri fari ne shi ko baki kyakkyawa ne ko mumuna ba ruwan Allah da wannan walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum Allah na duba zuciya ne da kuma aikin da mutum ya aikata don haka shi Allah zuciya yake dubawa tare da haka kuma ya sanya ka'ida idan zaka yi masa wani abu na ibada sai ka gyara wajen ma ya zama babu wani abu na kazanta ko na dasa tattare da kai wannan shine mutum ya san tsarki ya san yadda zai yi shi kamar yadda na faɗa cewa sarki yana tabbata ne ta hanyoyi guda biyu ta hanyar farko shine samuwan wanka na biyu shine yin alola kamar da zamu zo a karatun zamu ga wasu abubuwa ne suke wajabta yin wanka wanda idan mutun yayi aikata waɗannan abubuwan ba zai zama mai tsarki ba har sai yayi wanka wasu abubuwa ne kuma wanda suke fitar da mutun daga tsarin bashi da tsarki na irin na ibada da za a bashi dama yayi kamar tawafi ko sallah to wannan shi kuma ta fuskan alola ne sai mutun yayi alola saboda haka duka wannan karatu zai biyo baya insha Allah ta'ala a cikin karatun abu na biyu da zamu tafi kan tsarin sa shine maganan sallah bayan ka maganan tsarki to sai a kyautata abin da ya shafi shi kansa sallah din jama'a kamar yadda aka sani ita sallah ita ce rukuni wato ta biyu daga cikin rukunnan addinin musulunci guda biyar rukunin farko shine shahadatu allahi ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah sannan kuma na biyu shine tsaye da sallah iqamus salati don haka wannan sallah din hadisai sun zo da dama annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce mana al'ahadu alladhi bainana wa bainahum as-salatu wa man tarakaha faqad kafara abunda yake tsakaninmu da wanda ba musulmai ba shine sallah shine bambanta mu da su so ba su dukawa su ga yadda Allah don haka mu muna yin sallah sau biyar a rana don haka duk wanda ya bari yin sallah to wannan hakika ya kafurta saboda haka babu amfanin musuluncin mutumin da yake kiran kansa musulmi matukan baya sallah ko yana tsallake a sallah din to wannan ba cikakken musulmi bane ba lalle ba zai zama wanda za a lissafa shi a cikin sahun musulmi ba ko da a ran alkiyama ne saboda haka bayan kin sarki ya inganta sannan a zo magana abin da ya shafi sallah wajibi ne a kula da shi kuma a yi shi akan lokacinsa a kula da wajibansa kamar da duka malamin zai bude mana babi na musamman akan sallah a nan gaba sai kuma abu na uku da ya kawo a cikin jerin abin da ya faɗa wanda baligi zai yi amfani da su wajen gyara farillansa na dole shine as-siyam abin da ya shafi azumi Allah da iko sai idan muka duba hatta a tsarin wato yadda malaika jibrilu yazo a hadisin sayyidina umar yadda annabi ya masa bayani dangane da abin da ya shafi rukunin musulunci bayan shahadatan sai kuma abin da ya shafi sallah sai zakka sannan kuma abin da ya shafi azumi to galibi malamai ba su cika abin nan akan zakka ba kasancewan kun ga cikin rukunin musuluncin nan guda biyar guda uku ne wanda suke wajibi akan kowa da kowa amma guda biyu wani har ya mutuwa ba zai dabbaka su ba guda biyun su ne abin da ya shafi zakka da kuma aikin haji kun ga wannan sai mai iko zakka sai kana da halin da zaka yi mana Allah ya huwace maka dukiyar da ya kai nisabi dukiya na kuɗi ko dukiya na hatsi kayan amfanin gona ko dabbobi da dai makamantansu kaga wannan akwai wanda zai zama har ya gaba rayuwarsa Allah bai taɓa ba shi dukiyar da har za a ce ta kai nisabin zakka har ya fitar ba kuma gashi musulmi ne to wannan kaga ba za a ce ai ba musulmi ba tunda ai bai rukuni daga cikin rukunai ba rashin iko ne ya hana shi na karshe kuma abin da ya shafi aikin haji kun ga shi ma aikin haji dama ce sai mutum yana da lafiya sannan yana da kuɗin da zai samu ya je sannan yana da guzurin da zai bari wa iyalansa ya kasance kuma hanya lafiya ƙalau babu wani rigima da ake jin tsoron mutum zai je bakansa a cikin wani gararin rayuwa to duka waɗannan sharuɗa ne na abin da ya shafi aikin haji wani har ya mutu ba zai sauke wannan farallin ba kuma ba zai zama abin tambaya ba a gun Allah subhanahu wataala matuƙar dai uzuri ne ya hana shi zuwa rashin iko don haka kenan lalle azumi yana daga cikin rukunai masu girma daga cikin rukunin addinin musulunci wanda shine kamewa daga barin ci da sha tun daga fitowar alfijir har zuwa faduwar rana azumin nan kuma ya kasu zuwa gida biyu akwai azumi wanda yake na dole akwai azumi wanda yake na nafila wanda shi taqawwi ne neman kusanci ne ga Allah subhanahu wataala azumin dole shine na farko dai azumin watan ramadana duk wanda Allah ya raya shi a watan ramadan yana mai lafiya kuma mazaunin gida idan mace ne tana cikin tsarki ba ta jinin al'ada ko biki to lalle waɗannan da su yi azumi a matsayin dole a kayinsu sannan kuma na biyu azumin kaffara mutum ne ya sanadiyan rasa ran wani bisa kuskure ba da gangan ba, sawawun hadarin mota ne ko wani abu ne ba shi bisa kuskure bai san cewa wannan abun na kisa ba, ko bisa kuskure ya zo yanka wani dabba ko wani abu dai bisa kuskure ya taba shi, to dai irin wannan mutum zai kafara, wanda kun ga wannan shi ma dole ne hasali ma ana biya wa mutum in ya mutu bai samu ya ba, Allah yana bin sa wannan bashi din. Don haka kun ga waɗannan azumuka su ne wanda suke azumi wanda suke na wajibi na dole. Bangaren abin da ya shafi azumin tatawu'i shine azumuka da ake yin su na litinin alhamis, wanda ake yi sau uku a wata, ma'ana rana uku kenan, kamar ayyamul bid, sha uku, sha huɗu, sha biyar, da irin su ranar tasu'a da ashura, ranar arfa da irin su shawwal, duka waɗannan nafila ne wanda ba dole ba Allah bai wajabta wa mutum ba, amma idan mutum ya yi su Allah zai bashi lada kuma dai da kusanta ga Allah subhanahu wa ta'ala. Saboda haka takeice jama'a, waɗannan abubuwa guda uku su ne abinda malam ya faɗa, in har baligi ya rike su da kyau, yana kalce su ya san su, to lallai zai zama yayi bautan Allah cikin basira bisa ilimi akan abin da yake ba wai dukake ba. Don haka mu yi kokari don Allah mu samar wa kanmu lokaci ta fuskan mu gane waɗannan abubuwa mu san su a matsayin mu na musulmai. Ka san yadda kai ka kyautata tsarkinka, ka san yadda kai in lokacin sallah yake yi sallan yadda ya kamata, yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi, idan watan azumi ya zo ka sanya zaka yi azumi, me yake bata shi, me yake gyara shi. Wasu abubuwa ne su halatta kai, wasu abubuwa ne wanda aka haramta maka yin su a cikin azumi, suna iya karya azumin ko su rage ladan mai azumi. To waɗannan abubuwa wajibi ne akan mu duka, matukan dai alƙalami ya hau kan mutum, ma'ana ya zama baligi kuma na da hankali. Abu na gaba shine yace su'al tambaya, thumma ma za yajibu alaihi, sa'annan ko me yake wajaba akan shi al-mukallaf ghairu ma taqaddama, banda abun da ya riga ya gabata. Idan muka ajiye abun da ya gabata din nan na maganan sanin hukunce-hukuncen sallah da tsarki da azumi, to shin akwai wasu ƙari? Shine tambayar da ake, akwai wasu ƙari kuma akan su ko iyakan su kenan? To shine malam ibada amsa yace jawab amsa, wa yajibu alaihi an yuhafiza ala hududillah, ba iya waɗannan ba, waɗancan abu ne dake tsakanin alaka tsakanin bawa da kuma mahaliccinsa. To sannan kuma ana buƙatan mutum a gefe guda ya kula da ya kiyaye abin da ya shafi haddodin Allah, iyakokinsa. Me ne ake ce musu hududullah? Su ne wasu abubuwa da Allah ya ajiye na abin da ya shafi kadarku, wasu ganuwa da Allah ya ja, ko wani layi da Allah ya ja wanda ba ya so a tsallaka wannan layi, shi ne ake ce masa haddi. Kowane abu wato yana da irin haddinsa, kuma kowanne daga cikin hatta mutane kowa na da irin abin da yake so da abin da bai so. Wani abin da zai bata maka rai, wani kuma shi in ka masa ba zai bacin rai ba, wani abin ne in ka masa zai ya bata masa rai. To Allah shi ma subhanahu wataala yana da wasu iyakoki, kamar yadda ya zo a hadisi ko anan 40 hadith, annabi sallallahu alaihi wasallam yana tarbowa cewa Allah subhanahu wataala da kansa yana cewa, ya ku bayina, lallai ku sani cewa inna li kulli malikin hima, kowane sarki yana da iyakansa, ma'ana yana da abubuwan da yake sa na dokoki akan mutanansa wanda yake so kada su tsallaka su kiyaye dan a zauna lafiya. Wa inna himallahi maharimuhu, iyakokin Allah su ne abubuwan da Allah ya haramta, yace banda kaza, banda kaza, banda kaza. To waɗannan suna ke ce musu hududullah, wajibi ne akan duk wanda yake mukallafi ya kiyaye haddodin Allah, ma'ana abubuwa da Allah subhanahu wataala ya haramta su, kar a same ka a cikin su, kar ka tsallaka wannan layin a same ka cako-cako kana da baibaye da su. Saboda haka lallai wajibi ne dukkan baligi ya kiyaye waɗannan haƙƙoƙi da kuma dokoki na Allah subhanahu wataala, domin ya haɗu da Allah lami lafiya a lokacin haɗuwa. Wa yaqifa inda amrihi, sannan wajibi ne akan baligi mai hankali ya tsaya a inda Allah ya umurce shi, wa nahyihi ya ja ya tsaya inda Allah ya hane shi. Abin da yake nufi anan, Allah subhanahu wataala a cikin Qur'ani ayoyi da dama ya babbada umurni da yawa, ayi kaza, ayi kaza, ayi kaza. A ɗayan bangaren ya ja kunne da yawa cewa kar ayi kaza, kar ayi kaza, kar ayi kaza. To saboda haka wanda ya san me yake, wanda yake fatan haɗuwa da Allah lami lafiya, shine abinda Allah ya ce a yi ɗin nan, a gan shi ya rungumi ɗin ka'in da na'in, yana yi iya ƙarfinsa. abunda Allah ya ce a barin nan yayi iyayensa wajen ganin ya nisata bai fada cikin tarkon shedan ba domin kada ya zo yana ci zai tsaya yana dama lokacin da dama ba za ta yi masa amfani ba saboda haka lallai hatta wajen umurnin mutun ya tsaya iya inda aka wuce shi kar ka zama dan shishigi wannan shishigin shi yake jawo mutun ya fada cikin abun da ya shafi bid'a domin idan Allah ya ce misali a daga nan da aka yi tafiyan kilomita 1 wannan ba umurni bane umurni ne to kamata yi kana zuwa kan daidai kilomita din nan sai ka tsaya idan ka ƙara saboda kai kana jin dadi ranan kana da lafiya kana jin karfi a jikinka kaga kenan baka tsaya inda aka wuce ka ba kai ƙari to wannan mutum sai ya zama yayi laifi kenan wannan daidai yake da abin da ya shafi al'amura na ibada yadda muka sha bada misali da waɗannan salloli guda biyar da muke yin su a wuni sallan asubahi da raka'a biyu ce azhar raka'a hudu la'asar fa ita ma raka'a hudu magariba uku sannan isha'i raka'a hudu to sai akai sa'a ranan ka tashi cikin farin ciki da nishadi kana jin karfin gwiwa da kazar-kazar a jikinka wannan sallan asubahin da ka tashi sai kana ganin cewa wannan raka'a guda biyun sun kasa maka don haka kai ya kamata a ce ka ninka ne ma kai raka'a hudu don Allah wannan sallan tayi ba ta yi ba saboda me baka tsaya inda aka wuce ka ba kai ƙari to wannan ƙarin shi ya bata wannan ibadanka don haka duk wani musulmi ya sani ka tsaya iya inda aka tsaya da kai kar ka zama dan shishigi dan wuce gona da iri in kai haka to Allah baya bukatan abinda kai Allah ta'ala baya so ba zai maka sakayya ko la ko ya baka lada akan abinda ka aikata ba da jarar misali wanda zai kama hankali shine ko a tsarin mu na rayuwa mu yan adam abinda ba a saka ba ka je kai ba a rewarded ɗinka ba a yaba maka sannan ballantana a ce har a baka wani sakamako ko wani albashi a kai misali muna da hukumomi na tsaro kama daga sojoji yan sanda civil defense zama kamantansu to haka kawai saboda yadda mutum yake son wannan aiki na damara kawai sai ya je mu dauka traffic masu bada hannu kawai sai mutum ya je nan wajen join na huntin nan ya tsaya ya wuni yana ta bada hannu nan su wuce ya ba su hannu ya tsayar da can ya wuni yana wannan aikin ko fita daga rana bai yi ba kuma amma ba daukar sa aka yi ba shi yasa kansa saboda sai aikin na burge shi dan haka yana ganin ta hanyar haka zai taimaka ma gwamnati to sai ana nan har wata ta yi dawo wata guda yana wannan aikin da wata ta yi sai je ofishin yan sanda tun da mun suna da yan sanda ne ai traffic ko su ma yan sanda ne dan haka sai je ofishin yan sanda wajen CP commissioner of police to fa shi yayi aiki na wata guda dan haka yana jira a bashi albashin sa yadda aka saba ba mu yan sanda dan Allah duk mai hankali zai yi wannan sannan kuma kuna tsammani shi CP zai kula shi zai bashi wannan abu babu saboda me ba dauke shi aiki ba ba a sashi ba don haka yayi gaban kansa wannan yasa abun da yayi ya tashi haba'an mansura a banzai duk wannan wunin da yayi duk daga shi dai yayi irin aikin da su yan sandan ne suke yi amma kuma gashi ba za a bashi komai ba saboda ba a sashi ba saboda haka lalle duk ibadan da mutun yayi ba tare da an sashi ba ya sani cewa wannan wahalar da kansa yake yi wallahi tallahi aikin banza yake yi kai a yawakon ma a bashi lada sai dai a tuhume shi domin ya zo da ƙari a cikin addinin Allah saboda haka wajibi ne mu tsaya inda aka wurce mu kada mu wuce sannan kada mu gaza a ɗayan bangaren shine kada ya zama mutun ya gaza kuma wataƙila ka waye gari baka jin nishadi sai ya zama sallar azhar din nan da ake yin raka'a hudu wataƙila ba a gama abincin rana ba ko ma babu abincin da za a kai baki gashi rana ta take ana jin yunwa sai ka ce to ai makon azhar raka'a hudun nan kawai ban yi raka'a biyu a bene gaskiya yau ba dan iya ba ni ba zan iya ba ya mun yawa raka'a hudu dan Allah idan mutum ya raka'a biyu da sunan azhar tayi ba ta yi ba saboda mai beje inda ake so a je ba haka wanda zai zo ya ƙara a kai ya wuce inda ake so a tsaya don haka kenan shi tsarin musulunci yi na yi ne bari na bari tsaya nan ka tsaya je ka can ka je amma ka rage ko ka ƙara to wannan yana nuna cewa mutum ya yi wa kansa ka sassaba kuma ba zai samu ladan komai a gun Allah ba subhanahu wa ta'ala bai zama mai da'a ba bai zama mai biyayya ba wanahi sannan duk inda Allah ya hana mutum ya yi kokari iyakan kokarinsa wajen abin da ya shafi ni satan wannan abun a ka'idar musulunci wato duk wani abun da yake na sawa ne aka ce yi kaza to shine Allah ta'ala ya ce fattaqullaha mastata'tum ku ji tsoron Allah, ku yi abin da Allah ya ce ku yi, yidin nan gwargwadon ikon ku iya abin da za ku iya yi. Allah ne ya halicce ku ya san iya ƙarfin me za ku iya yi, don haka ya ɗora muku abin daidai da ku. Idan za ku iya tunawa, hatta ita waɗannan salloli guda biyar da muke a rana, mai raka'a 17, in ka lissafa daga asuba'i har zuwa isha'i, raka'a 17 ake yi. To da farko sallolin nan guda 50 ne, lokacin da Annabi ya je mi'raji wajen Allah subhanahu wataala karɓo sallah. Saloli 50 ne da ya je, bayan ya karɓo yana sakowa ya haɗu da Annabi Musa alaihi salam. Annabi Musa ya masa tambaya, me Allah ya wajabta ma al'ummanka? Me ya ce masa? Ya ce salloli 50. Ya ce a ina baka shawarin ka koma ka roƙi Ubangiji subhanahu wataala ya rangwanta maka, ya sassauta. Lallai mutanenka ba za su yi ba, mutane na maya suka ƙare, masu girman jiki, masu abin nan balantana. Yanzu an duniyan ta zo ƙarshe, duk an rage maulin halittar mutane, sun zama ba masu girma ba, ba masu wato girman jiki ba. Don haka dai haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rika kai kawo tsakanin Ubangiji da Annabi Musa, har aka samu aka rage sallan ta dawo sallah 50. Saboda haka waɗannan sallolin tare da sun zama biyar, amma Allah ya alƙawarin idan aka yi biyar ɗin zai ba da ladan 50 ɗin. To waɗannan ibado ɗin ana so mutum ya yi su kai da na'in yadda Allah ya tsara su ɗin nan mutum ya yi su. To shine fattaqullaha mastata'tum, ku ji tsoron Allah gwargwadon ikonku, iya abin da za ka yi shi za ka yi. Dalili akan wannan kun ga hatta shi sallah ɗin ma, kamar mata ma ana ya ɗauke musu sallah, kwata-kwata ma ta ƙi yin sallah na kwanaki, kuma ba biya, ko ba ta yi laifi ba, kai a lokacin ma ta yi sallah ma laifi ne a gun Allah, saboda tana jinin al'ada ko jinin biki. Kai ma namijin da baka jinin, idan ya kasance kana rashin lafiya, an sassauta maka ko ka yi tafiya, sai a rage maka masu rakawoyi guda huɗu nan, sai su dawo raka'a guda biyu. Kaga wannan rangwame ne. Sannan kuma idan ya kasance ba za ka iya a tsaye ba saboda rashin lafiya, an baka dama ka jingina, ko ma ka zauna ka yi a zaune, kai in ma a zaunen ba zai ba ka yi a kwance, kai a kwance ma an ba za ka iya motsawa ba, ko a tunani ka yi sallah. Wani abu da sallah shi ne, duk halin da mutum yake ciki matukan akwai tunani a ransa, ma'ana yana da ƙwaƙwalwa, ƙwaƙwalwan bata mutu ba, yana ya san me yake yi, to ko da ba iya motsa yatsansa, wajibinsa ne ya yi sallah. Sallah ba ta sauka akan mutum duk rashin lafiyarsa, sai in ya zama ƙwaƙwalwansa ya samu matsala, ba ya sanin me yake ciki. Amma duk zafin ciwo, in dai mutum ya san me yake ciki, a rika tunatar da shi maganan sallah, cewa lokacin sallah yi, to ko da ta hanyar tunani a ransa, ya kaddara yanzu ya yi kabbaran harama, ya kaddara yanzu ya karanta fatiha, ko da ba zai iya motsa harshensa ya yi ba, tunanin ya bashi, to wannan ya sauke nauyi. Don haka ku sani sallah tana da girman al'amari, ta yadda duk halin da kake ciki ba a ɗauke maka ita, har sai in ya zama mutum ya samu rashin ƙwaƙwalwa ne, ko wato ƙwaƙwalwarsa ta buga ta tafi kenan. Saboda haka wannan aya fataqullaha mastata'tum, jin tsoron Allah iyakan iyawa. Idan muka duba za mu ga akwai wata aya da take kaman wato dan cin karo da ita wannan aya. Aya suratu Ali Imran, Allah ya ce ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ku waɗanda suka yi imani, ku ji tsoron Allah, hakikanin jin tsoron Allah, hakikanin jin tsoronsa, kada ku yadda mutuwan ku ta zo muku face kuna masu imani. To wasu wadda ba su ɗan zurfafa ba, ko ba su bibiyi mai malamai suka faɗa ba, sai su zaton cewa wannan aya na Ali Imran tana saba mai ita wancan aya na suratu Taghabun, wadda ko kaɗan babu cin karo tsakaninsu. Kamar yadda na faɗa cewa ita wancan tana bayani ne akan da'an Allah, ka yi shi iya ƙarfinka, abin da ya fi ƙarfinka Allah ya yafe maka ba komai. Shi ko wannan ittaqullaha haqqa tuqatih, wajen saɓo ne. Ba a so mutum ya zama duk wani abu na sabo ya ma kwatanta zai yi ballantana, har abin ya kama shi ya zama ya saba da shi. Shi yasa duk wasu abubuwa masu girma da Allah ya haramta, sai ya sanya wato shinge, ya sa roadblock, kar ma a isa zuwa ga wurin balle a kai kansa. Mu ɗauki abin da ya shafi zina, Allah ya ce wala taqrabu zina, kada ku kusanci zina. Bai fa ce kar ku yi zina ba, wala tazinu, a'a ya ce wala taqrabu az-zina. Don haka kenan a shi abin da yake na laifi, ana so a ga mutum kwata-kwata ya janye daga shi ne, kar a same shi ko kaɗan a cikin abin da yake na laifi, sai abin da ba za a rasa ba na gazawan ɗan adam. Amma shi abin da yake na ibada, shi kuma mutum zai ne iya abin da zai iya, kar ya takura kansa, kar ya yi abin da ya fi ƙarfinsa. Domin wata rana Annabi sallallahu alaihi wasallama an kawo masa ƙara masa mutane guda uku, ɗaya daga cikinsu ya ce shi ba zai taɓa yin aure ba, domin yana ganin aure a cikinsa akwai kamar ɓata lokaci, matan tana da wasu hakokin da zata iya hana shi ibada don haka shi ba bukatar masa yayi aure. Wanda daga cikin su yace to shi yanzu kullun ya dauko ro kansa in dai rana tayi aka waye gari to ba zai ci abinci ba sai yamma tayi, ma'ana zai rika azumi har karshen rayuwarsa. Dan kuma yace shi zai ta sallah ne tun daga farkon dare har karshe. Don haka dai kowa da irin abin da ya fada, amma da annabi abun ya zo gaban sa sai ya musu gyara yace a'a ku sauƙaƙa wa kanku, fa inna allaha la yamallu hatta tamallu, ku sani cewa Allah ba dai gaji ba har sai ku kun gaji. Kuzu min al'amali ma tutiku, ku dauki abin da za ku yi daga cikin aka, kar ku matsa ma kanku ce sai kun yi kaza har ku dauki abin da yafi karfin ku. Saboda haka lallai shi abin da yake na wajibi na da'an Allah ana runguman sa dai gurgudan iko abin da zaka iya, shi ko abin da yake na haramun ana so gaba ɗaya ka yage kanka daga cikin sa ne, kar ka yi ta cewa sai gobe ko sai jibi ko sai nan gaba. Malam yace wa yatuba ila Allah subhanahu, sannan wajibi ne akan baligi ya tuba zuwa ga Allah madaukakin sarki. Tuba daga zunubai, tuba daga laifuffuka, neman yafiyan Allah bisa abinda mutum yayi na kurakurai. Qabla an yasrata alaihi, tun gabanin Allah yayi fushi da mutum, domin lalle yawan zunubai sukan jawo fushin Allah gabawa. Idan mutum yayi wata zunubai ko shakka babu, Allah subhanahu wataala zai fushi da shi kuma zai kore shi daga rahamansa. Amma tuba, idan mutum ya tuba wa Allah ko da yayi zunubin sai zama Allah subhanahu wataala ya yafe masa wannan zunubin, kuma wani abin sha'awa ga Allah, kasancewarsa mai tausayin halittunsa, duk wani abun da mutum ya aikata duk girman sa duk yawan sa Allah ya ce kar ku daiba tsamaya daga rahamana. Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah, ya ku bayina ka gaya musu ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ku bayina wanda kuka wuce gona da iri wajen aikata laifi, kuka dibar wa kanku ta karkarin zunubi iri iri, la taqnatu min rahmatillah, kada ku taba yadda tsamaya daga rahman Allah, ku dauka cewa Allah ba zai gafarta muku ba, laifin ku yafi karfin tuba. A'a, inna Allah yaghfiru dhunuba jami'an, Allah yana gafarta zunubai baki daya, innahu huwal ghafurur rahim, Allah mai yawan gafara ne mai yawan jinkai. Babban misali akan wannan, annabi ya bada labarin wani mutum wadda saboda tsabin barnansa da zubar da jina nan mutane sai da ya kashe mutum 99. To amma Allah da ikon sa, bayan duk wannan karamin da yayi a rayuwarsa, sai kuma Allah ya kimsa masa tuba, idan cewa abin da yayin nan kusuwa ne ba daidai bane, don haka yanzu yana so ya dawo hanya ya tuba wa Allah. To abin mamaki da ya je wajen wani malami dan yayi fatawa, shin ya zai yi wajen tuba? Malamin sai ya bashi rubataccen fatawa na cewa ai wannan laifin nasa ma yafi karfin tuba. Jin haka ya ga to tunda ba tuba ai dan a sha giya a sha ta dubo kawai, sai ya hada da shi ya cika nan 100. To bayan an yi haka, Allah da ikonsa sai ya hada shi da wani malami rabbani, wani malami na Allah wanda ya san dokokin shari'a. Da ya same shi yake ce masa ga abin da ya faru, ga abin da ya faru. Na tambayi wani malami ya ce ban da tuba, da haka na cika da shi. Kai me ya fahimtan ka me ra'ayinka? Don haka malamin ya bashi fatawan cewa a lalle tuba tana nan, kana da daman da zaka tuba wa Allah subhanahu wataala, domin Allah yana gafarta dukkan zunubai. Don haka ya bashi shawari, amma tuban nasa ba za ta cika ba har sai ya bar wannan garin da aka tauna laifuffuka din, ya tafi wani gari a matsayin hijira. To wannan shine da ya jawo Allah subhanahu wataala ya yafe masa abin da ya yi din nan, sannan kuma zai zama mutane ba za su riga ganin sa a matsayin mai laifi ba, domin su yayi wa laifin da su riga ganin sa a matsayin wanda ya musu barna. Amma in ya je wani waje zai zama yayi wata sabuwar rayuwa ce. Allah da ikon sa ya karbi wannan fatawa da hannu biyu, ya tuba wa Allah a zuciyarsa, kuma ya bayyana tubansa, sannan ya kama hanya dage hijira ya bar wannan garin. Sha'anin Allah, ashe ajalin sa ma yana dab da karewa, yana hanya kawai sai aka turo mala'ikan mutuwa ya zo ya dauki ransa. To bayan ya dauki ransa, wurin wa za a damka wa ran? Shin za a yi rijistar sa ne, rijistar wannan ran nasa a cikin illiyuna ne da Allah ya ce inna kitabal abrari lafi illiyin wa ma adraka ma illiyun kitabun marqum yashhaduhu almuqarrabun, a cikin wannan diwanin za a sa sunansa, ko kuma dai za a sa shi a cikin wato abin da ya shafi wancan bangaren? inda kitabu lafita lafi sijjin wa ma daraka ma sijjin kitabun marqum ya wailun yawma idil mukazzibin daka mala'iku dai guda biyu sun zo ga mala'ikun rahama ga mala'ikun azaba kowa yana so a bashira su mala'ikun azaba suna ganin mutumin da ya irin wadannan laifuffuka kuma gashi duk da dai tuba ya kama hanyar yi amma ai bai isa inda aka ce masa in ya isa nan ne tubansa take tabbata ba don haka wannan gawan nasu ne a basu kawai su ko wannan can bangaren mala'ikun rahama suna ganin ai tunda har wannan yayi kuduri a ransa kuma gashi yayi azama har ya kama hanya zai hijira to ai lai wannan ya zama nasu ya fita daga wancan layin ya zama mutumin kirki don haka wannan ran a basu ita su je su rijistan ta a cikin illiyun to da Allah subhanahu wataala ya tashi raba gardama sai ya turo wani mala'ika domin ya zama ya raba musu gardama da yaso sai yake ce to abin da za a yi ku ku tsaya kuma nan ku ja ku tsaya a auna daga inda ya baro zuwa inda zai je tsakanin su wanne ne wanda shi wanda ya mutun yafi kusa da shi garin da ya baro ne yafi kusa da shi ko kuma inda za shi ne yafi kusa to a inda malaman tarihi suke faɗa ko da ke hadisi ne yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labari cewar hakika lalle bai yi nisa da tafiyan ba idan da za a auna zai zama ya fi kusa da garin da ya baro garin da ya tabar nan yayi wannan kashe-kashe dan haka kenan inda za shi din da sauran tafiya sosai to amma Allah da ikon sa tunda komai nasa ne sai matsa kasa din sai kasance ita inda za inda wato garin da za shi din sai Allah ya matso sai ya zama an takure ta tai da ta zama ita ce mafi kusa sai ya zama da aka auna din sai ya zama lalle inda za shi din wanda ta hanyar haka ne tubansa za ta tabbata ta fi kusa da shi don haka wannan yasa mala'ikun rahama su karbi abunsu don haka wannan kun ga kenan a ƙarshen al'amari dai ya sha kuma Allah subhanahu wataala shi ya sanya zai da wadannan rayukan shi dai ya tuba wa Allah saboda haka lalle tuba yana da muhimmanci duk yawan zurbin mutum yayi kokari wajen tuba wa Allah subhanahu wataala yin haka shine zaman lafiyarsa ko ba ta da ya jinkirta tuba kuma da mu zo a cikin sharuɗan tuba da malan zai kawo mana a nan gaba saboda haka ko huduwan mu na wancan satin mun yi akan abin da ya shafi tuba da istighfari kowannen mu yana laifi kowannen mu yana ba daidai ba ya sani ko bai sani ba wannan kuskuren ko laifin za ta iya yiwa idanunka ne yayi ka kalli wani abun da yake na haramu za ta iya yiwa bakinka ne ya furta ka furta wani abun da ba daidai ba za ta iya yiwa ya zama kunnuwanka ne suka ji abun ka ji wani kiɗa-kiɗa ko ka ji wasu abubuwa na haramu za ta iya yiwa hannunka ne ka kama wani abu da shi ko ka taba ko ka shafa wanda haramun ne a kanka to waɗannan abubuwa dole ne mu riƙa tuba gare su duk wanda ya ɗauka cewa baya laifi ko shi ba mai zunubi ba ne to in kana neman masu zunubi ka fara sa shi shine lamban farko ka samu ɗaya kenan saboda haka ni mai laifi ne kuma masu laifi ne wancan mai laifi ne ita ma mai laifi ne dukkanmu wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun Allah ya kira mu yace mu tuba zuwa gare shi gaba ɗaya in har muna so mu samu rabo shine aljanna ranar gobe kiyama saboda haka shi tuba ba sai wanda ya laifi ba Annabi sallallahu alaihi wasallam a matsayinsa na wankakke daga laifi amma sai da Allah ta'ala ya ce masa ya tuba ya nemi gafaran zunubansa fa alam annahu la ilaha illa Allah wastaghfir li dhanbika walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwaakum kun ga wannan aya ce wastaghfir li dhanbika ta da cewa bai laifi amma Allah ya ce masa ya nemi gafaran laifin nasa don haka ku lura wato shi kansa tuban ma yana buƙatar tuba domin akwai tuban da an kai din kuma kaman ba zai gamshi Allah ba sai ka ƙara wani tuban akai istighfari yana buƙatar wani ƙarin istighfari abin da zai tabbatar da wannan sallah ne fa zaka yi ake so da zaran ka yi da sallah kuma ka fara da astaghfirullah 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 kaga huwa laifi kai ba sallah kai amma kuma kai neman gafaran Allah saboda haka shi kansa aikin alherin yana buƙatar idan kai kai istighfari wa Allah domin ta iya ba a samu cika yadda ya kamata ba ka rage wani abu ba kai yadda ake so ka je ba to ka nemi tuban Allah balantana uwa uba gashi laifin ne karara ka aikata kuma ka san laifin ne to lalle wannan nan ne inda asalin tuba ya kama ka ta yadda in har kai sa'a ka tuba hatta rubuta wanda akai in ma an rubuta zai zama an kankare in kuma ba a rubuta ba kamar da muka faɗa Allah ta'ala ya sanya mana mala'iku guda biyu kowa yana da su duk inda zaka hatta bayan gida suna tare da kai sun san me kake yi suna kiyaye amma Allah da ikonsa sai ya sanya shi wanda yake daman shine mai gida shine ogan na hagu din ta yadda shi na daman idan kai duk abin da kai na aikin alheri zai rubuta ladan ba tare da wancan ma ya tuntube ba tare da ya tuntube wancan din ba kana yi kawai kes a rubuta 10 kana ƙara wani yayi 10 ba ruwansa da ya tambayi wancan amma shi wannan na hagudin mai rubuta zunubai lokacin da kai laifi wa Allah gabanin ya rubuta sai ya tuntube shi wannan ogan nasa to kaga fa ga wannan bawan Allah ya aikata laifi kaza rubuta masa sai ya ce a'a ka dan dakata jira dai watakila zai tuba to za a dan jira a ga dakace astaghfirullah ko ba daka bada ba zaka yi nadama akan abin da kai ko ba zaka yi ba to zaka so an jima mala'ikan nan zai saka tutuba sai ya ce to kaga ba yanzu bai tuba ba rubuta annabi ya ce sai sun yi haka sau uku kafin a na uku sai ya ce masa to rubuta masa daya daya kawai zaka sai a rubuta wa mutum guda daya to kun ga rahama Allah ya ishi bai ta yadda wato duk wani abun da zai kai mutane aljanna sai da Allah ya fara da hanyar ya budana ta duk inda zai kai mutane wuta sai Allah ya matsa wajen ya zama in dai ba wai mutum da ban Allah ya rubuta masa rashin rabo bane ba zai zama dan cike wato ba zai zama dan wuta ba saboda haka kaga kenan duk wanda ya kasance yayi sakaci wannan goma goma da ake rubutawa dan wanda ba sai an yi shawari ba yake kara su har ya zama ya hutatar da mai rubutun kaga wannan akwai hasara a cikin sa a yayin da kuma yake ta ba mashi nan din aiki yana yin zulubi a rubuta daya ya kare ayi daya nan kuma ba rubuta komai dai dai kursa sirrin jayi gomomin sa wannan mutun yayi hasara shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kullu ummati yadkhulul jannata illa man aba kowa daga cikin al'umma ta anji annabi kowa zai shiga aljanna sai wanda yake sabai suka ce wannan ya aba ya rasulullah wa zai shiga aljanna duk wannan abubuwan da ake ta fadaitarwa abubuwa masu zaki masu ni'ima a yan matan aljanna a kaza kaza furanni mutum kuma yaje wannan labarin a ce ba zai sha'awar ya shiga ba annabi yace mana ta'ati da aljanna wa man asani faqad aba lalle wanda ya mun da'a zai shiga aljanna wanda kuma ya saba mini wannan da kansa yayi wa kansa wato hasaran shiga aljanna Allah ta'ala ya haramta masa ita saboda haka ya al'umma mu yi wata tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala hatta wanda muke cikin na damuwa Allah ta'ala sai ya rangwanta mana ya sassauta mana domin tuba da istighfar yana jawo arziki yana kore abin da ya shafi sharri da dukkan wani abin ki Allah ta'ala ta kimsa mana tuba sannan kuma ubangiji ya karbi tuban daga gare mu ka rahamshe mu ka cika mu ba da halin mu ba jama'a za mu dakata a nan ganin cewa lokaci ya riga yayi abun da muka faɗa ya zama daidai Allah ta rahama cikin ladan kuskuren mu Allah ta'ala ya yafe mana ya ba mu ikon ganewa da gyarawa ga wannan mutuwa wa subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk